sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Laraba 13 ga watan Mayu na shekarar 2020, wanda ya daidai da 20 ga watan Ramadana na shekarar 1441. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu. Sauraro abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Da farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Aisha da kanin labarai.
Kasashen New Zealand da Thailand sun sanar cewa ba su samu sabuwar kamuwar coronavirus ba a yau Laraba. Yayin da gwamnatocin kasashen New Zealand da Thailand suke shirin sassauta dokar hana zirga-zirga, sun sanar cewa ba su samu sabon kamuwa da cutar coronavirus ko daya ba a yau Laraba. Kasuwannin hannayen jarin Turai a yau sun danyi ƙasa da safiyar yau Laraba a daidai sa'ar da ake shiga zulumin yiwuwar sake tsanantar annobar coronavirus. Wani alkali a Amurka ya dakatar da wata bukatar ma'aikatar shari'ar kasar na soke zargin aikata manyan laifuka da ake wa tsohon mashawarcin tsaron gwamnatin Trump Michael Flynn domin baiwa ƙwararru masu zaman kansu a fannin shari'a damar nazari akan matakin ma'aikatar.
Kanin labaran kenan, a cikin shirin namu ne za ku ji cewa fadar gwamnatin Najeriya ta tabbatar da naɗin Ibrahim Abola Gambari a matsayin shugaban ma'aikatan fadar. Muna tafa da ƙarin bayani. Haka kuma za ku ji cewa masu ɗauke da cutar kanjamau ko sida a Najeriya sun koka saboda rashin kulawa da kuma magunguna. To ko me hukumomi suke cewa?
Coronavirus ya kawo tsaiko wajen hada-hada da harkar kasuwanci gabaki ɗaya a duniya. Kamfanonin da suke magungunan nan sun samu tsaiko na wani lokaci.
Sannan muna tafa da shirin kiwon ƴamace wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Daga bisani muna tafa da shirin falala watan Ramadan, sai kuma ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin waɗannan duka, bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Ga labaran duniya. Kasashen New Zealand da Thailand duk sun sanar cewa ba su samu sabon kamuwa da cutar coronavirus ko daya ba a yau Laraba, a yayin da gwamnatocin kasashen suke shirin sassauta dokar hana zirga-zirga. Wannan ne rana ta hudu irinta da New Zealand ta samu a cikin makonni biyu da suka gabata, wanda ya nuna alamun nasara bayan dokar kulle na tsawon wata daya. A ranar Alhamis za a dauki mataki na baya-bayan nan tare da bude kusan duk shaguna da gidajen abinci, to amma tare da kiyaye dokar bada tazara da juna. Wannan shine karo na farko da Thailand bata samu sabon kamuwa da cutar ba tun daga Maris. Gwamnati na ci gaba da jaddadawa mutane muhimmancin rufe fuskarsu da abin kariya a duk lokacin da za su shiga cikin jama'a. Kana za su sake zama a ranar Juma'a domin duba yiwuwar sassauta al'amura kamar bude manyan shaguna. Wata alamar nasara kuma ita ce sanarwar da Australia ta yi a yau Laraba cewa za ta bude kan iyakarta da Jamus daga ranar 15 ga watan Yuni bayan da shugabannin kasashen suka gana. Kasuwannin hannayen jarin Turai a yau sun danyi ƙasa da safiyar yau Laraba, a daidai sa'ar da aka shiga zulumin yiwuwar sake tsanantar annobar coronavirus idan har gwamnatoci suka gaggauta bude al'amura. Kasuwar FTSE a London ta yi ƙasa da kashi 1.2. DAX da ke Frankfurt kuma ta faɗi da kashi 1.5, inda CAC 40 da ke birnin Paris ta yi ƙasa da kashi 2%. Kasuwannin duniya a yankin Asia sun kasance a gaurai a farkon hada-hadar yau, inda Tokyo da Hong Kong suka faɗi, to amma Seoul, Shanghai, Sydney da Taipei sun kasance cikin kyakkyawar yanayi. A kasuwar mai kuwa, kamfanin Texas Intermediate ya sayar da farashin dalar Amurka 25.57 kowace ganga, wanda ya nuna ya yi ƙasa da 8%, yayin da kasuwar duniya aka sayar da gangar ɗanyen man Brent a kan dalar Amurka 29.70, wato ya yi ƙasa da 9%. Duk kamfanonin uku sun yi asarar hannayen jari a jiya Talata, bayan da babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka Dr. Anthony Fauci ya faɗa wa kwamitin majalisar dattijai cewa akwai yiwuwar annobar coronavirus ta ƙara tsananta idan aka sanya gaggawa wajen buɗe lambura. wani alkali a Amurka ya dakatar da wata bukatar ma'aikatar shari'ar kasar na soke zargin aikata manyan laifuka da ake wa tsohon mashawarcin tsaron gwamnatin Trump Michael Flynn domin baiwa kwararru masu zaman kansu a fannin shari'a damar nazari akan matakin ma'aikatar. Alkali Emmett Sullivan a yammacin jiya Talata ya ce za a baiwa abokan aikin kotun damar gabatar da bayanan su, haka kuma za a shata wani lokaci da ya dace na sauraron bayanan su. Sullivan na iya kiran shaidu su ba da bahasi tare da amsa tambayoyi game da matakin da ma'aikatar shari'a ta dauka a makon da ya gabata da janye tuhumar aikata manyan laifuka da ake wa Flynn da abin da ka iya maida shari'ar sabuwa ɗan watanni gabanin zaben shugaban kasa. Lauyoyin Flynn sun ki amincewa da yunkurin na Sullivan, inda suka ce bai kamata wani ya tsoma bakinsa a cikin wannan shari'a ba. Shari'ar manyan laifuka na gudana tsakanin Amurka da wanda ake zargi ne kawai, babu inda aka baiwa wani damar tsoma baki cikin shari'ar, kuma ba za a yi wa dokar kasa karan tsaye ba, a cewar masu kare Flynn. Zarge-zargen da ake wa Flynn na daga cikin binciken da Robert Mueller ya gudanar kan sa hannun Russia a zaben shugaban kasa na shekarar 2016.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leka taskar rahotannin mu. Fadar gwamnatin Najeriya ta tabbatar da rade-raden nada Ibrahim Abola Gambari a matsayin sabon shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasar, mutum da ya mamaye kafafan sada zumunta da kuma kafafan jaridu na yanar gizo tun da maraicin jiya Talata. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana.
Tun bayan mutuwar shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasar Najeriya Abba Kyari kusan wata guda kenan a sanadiyar kamuwa da cutar COVID-19, an yi ta samun rade-raden wanda zai maye gurbinsa ganin irin muhimmiyar rawar da ya taka a ayyukan da suka shafi shugaban kasa. A yau dai fadar shugaban kasar ta tabbatar da nada tsohon ministan harkokin waje na kasar a zamanin mulkin soji na shugaba Muhammadu Buhari, Professor Ibrahim Abola Gambari, dan asalin birnin Ilori na jihar Kwara, wanda ya karatu mai zurfi ya kuma rika mukamai da dama. Mai nasara faskari ya bayyana cancantar wannan zabi da shugaban kasar yayi.
Professor Ibrahim Gambari mutum ne wanda yake ni na san shi da dadewa, na san shi tun ina kamar dan shekara 17 a haihuwa, na san shi mutum ne wanda yake da ra'ayin gurguzu kwarai da gaske, kuma mutum ne wanda yake cikakken dan boko, ya gogu sosai a harkoki da suka shafi diplomasiyar kasashen duniya. Ya je majalisar dinkin duniya din nan, ya gogu ya kai mu matsayin a majalisar dinkin duniya. Kusan babu wani wanda yake jami'in jakadanci a duniya wanda yake ya gogu kamar shi da marigayi Joe Garba, wato Joseph Garba. Sun dago da martaba bakakken fata ta duniya, sun dago kuma da darajar Najeriya, kuma an san cewa muna da wakilai a lokacin nan.
Ganin irin tasirin wannan mukami ga ayyukan da suka shafi kasa baki daya, muka tuntubi masani kuma mai fashin baki akan harkokin waje, Dr. Abdulhakim Garba, wanda ya bayyana irin kwarewa da sabon shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasar ke da shi a harkokin da suka shafi tarihin duniya da kasa Najeriya.
Karatun da a makaranta da kuma aikin da yayi sai suka yi daidai. So yanzu zaka ga in kai karatu a makaranta kuma kai amfani da shi wajen aikin ka, so kafi kwarewa ga wanda zaka zo kai ta kama wannan ka kama wancan ne. So zaka zai iya kawo kwarewar da ake bukata wajen yin wannan aikin. Saboda me zai iya ba shugaban kasa shawara kan tattalin arziki, zai iya ba shugaban kasa shawara kan harkokin kasashen waje, zai iya ba shugaban kasa harkan majalisar dinkin duniya da Najeriya. In fact wannan COVID-19 din da ake yi din nan zai iya kawo gudunmuwa kwara a ciki, saboda duk wanda ake aiki da za a aiki da su duk mutane ne wanda ya sani.
Wannan matsayi na mai fada a ji a fadar shugaban kasa na da matukar muhimmanci garin shike da halakin sanya lokaci na ayyuka da kuma wanda shugaban kasa zai iya gani a koda yaushe, har ma da inda shugaban kasar zai je. Abin jira a gani yanzu shine irin gudumawar da sabon shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasar Farfesa Agbola Gambari zai bayar, musamman idan aka yi duba da yanayin da kasar ta shiga sakamakon bullin annobar coronavirus da ta gurgunta ayyukan tattalin arziki. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, yanzu kuma ga cigaban labaran duniya.
Jami'ai a kasar New Zealand sun sanar da cewa kwana na biyu a jere yau Laraba ba a samu wani da ya kamu da cutar COVID-19 ba, yayin da yawancin kasuwanni a kasar suka fara buɗewa. Da yake magana da manema labarai yau Laraba a Wellington, Prime Minister New Zealand Jacinta Ardern da Minister Lafiya Ashley Bloomfield sun sanar da cewa adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da coronavirus har yanzu sun tsaya a 1,497. Bloomfield ya ce wannan labari ne mai ƙara ƙwarin gwiwa ga yawancin ƴan kasuwa ciki har da rukunin shaguna da kantina da kuma wuraren zama a ci abinci domin za su iya bude kasuwancin su daga daren yau Laraba duk da yake za a ci gaba da bin dokar bayar da tazara da kuma takaita taro zuwa mutum goma ya ce abu ne mai matukar muhimmanci ga Air New Zealand su ci gaba da yin abin da suka saba wanda zai tabbatar da COVID-19 bata koma New Zealand ba Foreign Minister Alden ta ce kasar ta fuskanci babban kalubalen tattalin arziki da ba a ga irinsa ba tun lokacin da faduwar tattalin arziki saboda coronavirus. Daga ƙarshe kan ci gaban da ake samu kan coronavirus kasashen Asia na yankin Pacific za su fara duba yiwuwar barin mutane su yi tafiya daga wani yanki zuwa wani amma za su ci gaba da hana mutane zuwa yankin da ya fi tsanani hasashen wasu masana kenan. Yawan kamuwa da cutar COVID-19 ne haddasa matsalar numfashi ya zuwa yanzu ya mamaye yankin kasashen Australia da Hong Kong da Macau da New Zealand da Korea ta Kudu da Taiwan da China da kuma Vietnam duk fitar da rahoton samun karancin cutar sama da wata guda da ya gabata domin kawar da cutar wajen yaduwa a wasu kasashen duniya tun watan Maris gwamnatocin yankin Asia sun dakatar da shiga kasashen ga duk wani dan kasar waje amma banda waɗanda suke da katin zama na tsawon lokaci duk wanda kuma ka shiga kasar ma za a killace su har na tsawon kwanaki 14 bayan shigar su masana sun ce bude tafiye-tafiye a kasashe zai taimaka wa harkar sufurin jiragen sama da harkokin yawon bude ido da kuma taruka baki ɗayan su sun tabu tun farkon annobar duniya wanda ta fara ƙarshen watan Janairu a Asia
A gaida Aisha Mu'adu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. A Najeriya hukumar da ke kula da masu dauke da cutar da ke kare garkuwar jiki wacce aka fi sani da kanjamau ko sida sun bayyana majalisar dinkin duniya wajen nuna damuwa yadda bullar cutar coronavirus ta dauke hankalin hukumomi da mahukunta akan masu fama da kwayar cutar AIDS tunuma har masu dauke da cutar sun fara kokawa wakiliyar Madina Dauda ta duba mana wannan batu ga rahoton da ta hada mana
A wata sanarwa ta hadin gwiwa ne hukumar lafiya ta duniya WHO da majalisar dinkin duniya suka yi hasashen cewa waɗanda suka rasa rayukansu daga kamuwa da cutar kanjamau a wasu yankunan nahiyar Afrika na iya nunkawa idan ba a samar da tsarin kiwon lafiya ga masu kamuwa da cutar ba daya cikin masu dauke da cutar da ya nemi in saka ya sunansa ya bayyana mini halin da suke ciki inda suka fara ganin alamu na raguwar kulawa a fannin jami'an kiwon lafiya da kuma karancin magunguna
masu dauke da cuta mai kare garkuwar jiki suke fuskanta a sakamakon wannan bullowar cutar nan ta COVID-19 shine farko dai su kansu jami'an lafiyar suna tsoron daukar cutar COVID-19 din sannan bayan wannan hadarin da ake ciki yanzu shine akwai nau'in magungunan da suka kare ko kuma aikin su zai kare zuwa karshen wannan wata
a nashin nazarin wannan matsala shugaban hukumar kula da masu dauke da cutar AIDS ko kuma kanjamau a Najeriya Dr. Aliyu Gambo yayi bayanin dalilan da yasa aka tsinci kai a wannan hali
Najeriya tana samun magungunan ta daga wasu kasashe da suke yin waɗannan magungunan kasashe biyu da suke magungunan kwayan cutan HIV wanda suka fi kowa shahara sune India da China coronavirus ya kawo tsaiko wajen hada-hada da harkar kasuwanci gabaki ɗaya a duniya kamfanonin da suke yin magungunan nan sun samu tsaiko na wani lokaci duk da yake dai yanzu suna dawowa kuma ana ɗayan ci gaba da yin magungunan to amma bayan yin magungunan kuma akwai tsaiko wajen daukan magungunan daga inda aka yi su aka yi su inda ake bukata so waɗannan abubuwan guda biyu za su iya yin tasiri babba idan har aka samu cinkoson bukata ya zama mana kuma an samu raguwa ko kuma abinda ake yi ko kamfanonin suke iya fitarwa ya kasa biyan bukatun da ake da shi
to ko ya take kallon batun cewa an daina kula da masu cutar kanjamau tun da coronavirus ta bulla jami'ar kiwon lafiya Zainab Abdul ta yi tsokaci
gaskiya wannan zargi da ake yi cewa ma'aikatan asibiti mu nurse da angon zuma da ake cin mun yi watsi da masu ciwon kanjamu mun koma kan masu coronavirus ba haka bane dukkan mai jimara lafiya muna aiki muna duba su ba ma bambantawa duk wanda bai da lafiya da wanda ma ba musamman yana da ciwon kanjamu ba da wanda muka san ma yana da ciwon kanjamu duk mu muna wurin ne mu yi aiki mu ba mu tabbatar sun samu lafiya sun samu kula yanda ya kamata
baya ga kudaden tallafi da majalisar dinkin duniya ke ba kasashe masu tasowa akan wannan batun yanzu za a zuba ido a ga irin matakan da za a ci gaba da dauka na ganin masu cutar AIDS ko kanjamau basu tagayyara ba Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Gaya da Madina Dauda, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon kiyamaci wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Idan kuna biye da shirin, mun fara tattaunawa akan dalilai da ke sa malamai mata kuntatawa ɗalibai mata tare da Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmad lokaci ya cin mana akan bayanan Hajiya Halima. Daga nan ne za mu ɗora da insha Allah. To Hajiya Halima kin ce akwai wata malamar ku da take karban yaya ta goya ku kuma ku ci gaba da jarabawar ku to ta yaya wannan abu ya taimaka muku a wajen karatun ku kuma akwai wani kwarin gwiwa da take baku idan ta yi irin wannan
kwarin kuwa din da yake taimaka mana shine kin ga dan ne zai fi zai yi tsaka da a yayin da kike cikin wannan jarabawar ki dan kawo wannan jarabawar to amma cikin ikon Allah ka karbe dan ka kuma rashe shi da zuciya irin ta uwa ta ma fita da shi dan kar ma yi miki hayaniya idane ki zai yi miki hankali
haka
to wannan nuna mana kullawa da take tun akan mutun kafin ma mu kai ga aure mai yasa zuciyar mu ta aminta da ita to babu dalilin da yana mu baka dan mu da muka baka dan kuma sai muke jin muna cikin nutsuwa muna ganin kamar uwa ce ta karbada to wannan abu yana ci makaman da kwarai sannan sai in ta fuska kuma da yake amfana gare ni kuma yake affect din mu ga zuciyar mu cikin ta fara ba a mata kwarin gwiwa aure a ce baya hana karatu a ce yin iyali ba zai hana karatu ba wannan zai kara sawa mata da suke gida ya zai affect din mu direct ne mu kara ga kara wa mata ya koyi kwarin gwiwa da suke gida a ashe kina da aure za ki yi karatu domin malaman da aure ya fi ta taimake
shi to bari
kamar malaman da suke hadar ba akwai mata mata ta turin su da zai iya ce miki tana shiga ajin
haka
dan ki tafa put into the club right at the time ne jego ta kike fita to sai club ne ina yin tsori ka biya da sai kawai ka kare shi tun da ta gane haka sai in ta shigo sai ta ce miki shi ya fita sai ka sanya fita ni kwal da kire sai ta sanya in da ba ka ba mu kwarin gura a gurin ka ta nuna an mata ajin cewa aure zai hana ka karatu ke in ga yana cutar da mu nan gurin
to sai to Hajiya Sadiya yaya kike gani malamai za su taimaka wa mata domin tabbatar da cewa an samu al'umma ma ingantacciya domin idan aka ilmantar da mace ba ita kadai aka ilmantar ba al'umma ga baki daya aka ilmantar
eh haka ne kawai abu daya ne
eh
sai ne da wannan kyakkin da zai da su kiri a ransu
eh
mai da komai ba ko ne ba su dauki daliban su ya zamana kamar ɗan uwan a zamana ba wata matsala a tsakanin su nan kawai idan suka yi shi kadai ya su ne daliban
su mata su da yawan samun matsaloli da dama ba ma a bangaren mata ba kuna gani irin wannan kiyashi da hasada da ke tsakanin mata yana taimakawa wajen baiwa maza masu irin wannan halin cin zarafin mata kwarin gwiwan ci gaba da abin da suke
eh tabbas idan wata ma wata rawa za ta dau alwashin kin ga wanda ta wulakanta ni to ni ma idan na kai matsayin ta sai na wulakanta na kasa da ni to kin ga irin wannan ba ta da background ne to ba daga gurin malaman ta wasu kuma idan suka ga hakan ta faru za su dau alwashin su ma idan suka zama wasu za su tofa tawa na kasa da sakamakon yanda a baya suka sha wahala suka zaba wata jituwa tsakanin su da malamai mata yan uwan su wasu kuma za su dau alwashin sai sun yi abin da ma ya so wanda malaman suka yi to ya danganta da ra'ayin mutum da yasa a ransa.
To mukaddara a yau mata sun kawo da batun kyashi da hasada a zukatansu musamman a makarantu. Ya kuke gani haka zai taimaka wa ilimin ƴa mace?
Gaskiya ga rayuwar ta ta daidai. Ba zai zama na ba mai kishi, zai zama na duk wasu abubuwa na rashin jituwa da rashin fahimta sun kawo. Zai zama na bace ba za ta ga tana gudu ƴar uwar ta mace ba. Za ki kokarin ki taimaka wa ƴar uwar ki kuma sakamakon yanda kika gani sama da ke ya ce makani ki da komai zai gari in dai aka cire wannan kyashi da hasada. Amma abu ne mai wuya.
Haji Halima, a bayanan da kika yi baya kin ce wani lokaci abin da ke janyo kyashi ko kuma malama ko daliba ta ƴar uwarta ba daidai ba ko dai wani abu makamancin haka. Akwai yadda akwai yiwuwar mata su yi kokari su danne zuciyarsu su kauda wannan su duba irin kalubalen da ke gaba kuma irin nasarori da za su iya cimmawa idan suka haɗe kan
su. Ina gani na wannan ba wani babban matsala bane. Shine mafi biya kuma shine mafi sauki.
Amma ta yaya
idan muka samu mutum wannan abu shine za mu samu har mu iya kaiwa ga wani gari. Za mu iya shiga mu yi fada mu yi kokawa mu nuna wa ƴan uwanmu mallaci mun yadda abinda namiji zai yi mace ba za ta iya shi ba amma za ta iya kwatantawa.
Haka.
Shine za mu iya haɗa kanmu mu je mu fahimta mu a ba mu haƙoƙinmu na guraren da mata ne ya fi cancanta a ce an ba su na haƙoƙin maimakon a kai namiji gurin. To sai zama na mace aka ba wannan wurin. To amma idan ba mu cire wannan hasadu da bakin ciki ba gaskiya dole za a yi samun koma baya a gurin mu. Ina cire ba wani abu bane.
Yawwa.
Misali yarinya idan ta fito da dan wani misali ke kuma ba ƴar kokowa ba to ke Allah ya dauka ya ba ilimin nan kuma ki fuka kashin ki ta koya. To abu na farko da za ki fara shi ne rike mutunci rike girman ki a matsayin ki na malama mai koyarwa. Rike mutunci da girma kuma shine abu daya. Ki tsaya akan gaskiya da tsoron Allah. Idan ka yi ba ba ki hukunta ta daidai da yadda za ki hukunta a gidan malam shehu Jamila. Ba maganar ki ce a wannan a ita zanin ku suka ta dauro wannan ita kuma ta saka fahim ta wannan ki hukunta ta ita kuma kai kyale ta saboda kina tsare ita gidan malam.
Wato a kawo da bambanci.
Yawwa bambanci. In aka kawo da bambanci kika nuna ke ba ki mafi mutum ta daura a cikin ta ba. Kika fahimci kika nuna ke ba ki gane da wata mota ta zo ba. Kika nuna cewa ke ba ki ma gane online ya rako ta class ba. Ke kawai kin shigo ne ki koya musu karatu kuma kin zo ne ba iya karatu ba har da tarbiyyar ki nuna ba kuma kina haska musu gaban su ne su kalli me future din su za ta hasko.
Haka.
To wannan shi ne kawai in kika haka kin ga kin cire wannan hasara da bakin ciki kuma shi ma ɗalibin tarbiyya yake ke tafi.
To bangaren su ɗaliban fa me ya kamata su su yi domin su ba su girman da ya kamata su su tsaya a matsayin su na ɗalibai?
Ina cewa wai tsarki da gan satko. Ina wai na matsalolin yau ki da ake samu.
Eh.
Yau ci da gidaje ne. A gidan su ba a ba ta tarbiyya ko ke kuma ta ya kike zaton ta zo a dika mutunta ki. Ba shi da mutunci da ma'idan sa.
Wato tun daga gida akwai tangarɗa wajen tarbiyyar ta da
tarbiyyar ƴaƴan ne kin tanko. A nan aka samu tangarɗa. To a matsayin ki na malama ki riga ta shekara 20 a duniya ko goma sha kike za ki fara ba ta tarbiyya bayan ita already ya riga ya bushe to gaskiya dole za a riga samun kalubale kala kala.
Wato sai mun koma baya
ko ni anan da kira da gurin shi ne tarbiyya ba ta malamai ba ce kadai a hannun farko ta iyaye idan kuma yaro ya kadara ya shigo makaranta to shine sai ya zama sai a hada hannu malamai da iyaye shi yasa wasu makarantu suke yin wani abu da ake kira shi open day iyaye je ki gaya musu ga matsalolin ki hadin sai ne saboda idan ma dan baya da biya da gida ai kokari a saka shi
a secondary school kenan ko
yawa da prime mai dan ya riga shi da yan jami'a
aikin
da ido ta ya riga ya gama kan gari wa kenan ki nan kwasa shi ma a wannan gurin bai zo ba sai dai za ki ba shi iya dokokin da kowace makaranta ta kafa ne idan ya san da kawai nan doka to dole makaranta ta san hukunci a kansa despite shi ko dan wani
to kina gani barin hukunci ga baki daya a hannun mata shine mafita ko kuma domin samun maslaha da kuma adalci ya kamata a rika shigo da wasu ko kuma hukumar makaranta ta shigo ciki
yana bukatar kowa da kowa ya shigo daga maza har mata duk sun cancanta kowanne ya shigo ciki.
Masauraro, a nan za mu yi sallama da ku a wannan makon. Zuwa makon gobe idan Allah ya mana rai, za mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau. a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin yazo gare ki musamman ma Julie Leathers Worship da ma bakin namu ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alheri ma assalamu
Agaida Aisha Mu'azu yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email
Yau sakonmu na farko ya fito ne daga Aminu Fuel Baban Yusra Maradi Niger yace ina jinjinawa warzan magajin garin Maradi Ibrahim D Angula da namijin kokarin da ya dauka na ganin ya kawo karshen matsalar ruwan sha a garin mu na Maradi gaskiya mun ji dadi Allah ya saka maka da alheri sakonmu na gaba ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashua yace salam VOA Hausa muna taya Farfesa Ibrahim Gambari sabon shugaban ma'aikatan Najeriya wanda shugaba Muhammadu Buhari ya nada murna sai sakon Mahmud Salu Kaura na Moda yace hakika ina jinjinawa yan majalisar wakilai da suka gabatar da kuduri bisa kwashe mayar da almajiran zuwa jihohin su da gwamnonin Najeriya ke yi kasancewar wannan mataki ya saba wa dokar kasa da ta baiwa kowanne dan kasa yancin zama a duk jihar da yake so ba tare da tsangwami ba a sakon Baffa Haruna Bajoga yace assalamu alaikum VOA Hausa a gaskiya ko kadan ba ma jin dadin yadda shugabannin mu ke gudanar da shugabancin su ga talakawan kasar nan waɗanda su ne suka kada masa kuri'ar zaman su shugabanni sakonmu na karshe ya fito daga Husaini Dangote yace salam VOA Hausa ya zama dole sai gwamnatin Najeriya da hukumar kiwon lafiya sun sauya salon yaki da wannan muguwar cuta ta coronavirus ganin yadda adadin mutane masu dauke da ita ya kai sama da 4000 da fatan Allah ya kawo mana saukin lamarin albarkacin wannan wata na azumin Ramadan
Agaida Binta Esero kafin mu je ga shirinmu na gaba ga malam da falal watan Ramadan.
Sunana Bashir Shiddar Usman Bauchi. Bare akwai haƙi sosai Al-Qur'ani ya jeranta haƙin makwabta hawa uku. Akwai makwabcinka musulmi kuma danginka shine mai haƙi uku. Akwai dangin makwabtaka, dangin musulunci, dangin dangantaka na jini. Makwabci mai haƙi biki din wannan. Dai musulmi ne. Danginka ne ba dan uwanka na jini ba. Wannan haƙin sa jini kenan. Dole ka kiyaye masa wannan hakoki nasa guda biyu akwai makwabci mai haƙi da makwabcinka ne ba musulmi bane ba dani ka dole ka kiyaye masa hakkin sa in wani ya kawo masa hari kai ya kawo hari ku tashi ku kare tare ba za ka bari wani ya taba lafiyar sa ba barandara kuma ce a hada baki da kai a kashe shi ba zai yi ba a taba shi ma kana nan kai laifi in dai baka kare shi ba a musulunci to muna tsammanin su ma kristoci ba za su rasa imanin koyarwa ba tun da an ce su makiyan su ma masu yakan su su zo su barantana kuma masoya shi yasa kamar yadda yake faɗi cewa idan da kowane bangare zai dan baka koyarwansa mu addinin mu na zaman lafiya su addinin su na tausayi mai tausayi zai zauna da kowa ma tunda har makiyinsa yana so barantana ko masoyinsa mai sa sunan yayansa sunan annabi Isa alaihi salam mai zaman lafiya zai zauna da kowa lafiya barantana kuma kirista wanda yake mai addinin tausayi a rage rera waƙan a aikata aikace ma'ana a rage biya sakonnin da baka aikata aikace to da Najeriya ta zauna lafiya mu a bangaren mu na musulmi addinin mu na zaman lafiya ne dole in kira mu ma cewa mu dabbaka aikace mu zauna lafiya da juna na san su ma bangaren su suna da waɗanda ba sa addinin tu wannan sakonni amma abin da ya kamata mu gaya wa juna kenan addini ba shine matsalar mu a addini ba shine matsalar Najeriya ba masu amfani da addini don cimma manufa ta son zuciya sune matsalar mu masu amfani da addini don cimma manufa sune muke da matsala ba wai addinin ne kansu matsala ba addinin ba sa kwata wani gyaran fiska yadda Allah ya koso haka ya kamata mu dabbaka su a masu amfani da sojin cin musu zuciya su ne matsalar mu
yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya
a takaice kasashen New Zealand da Thailand din sun sanar cewa ba su samu sabon kamuwa da cutar coronavirus ko ɗaya ba a yau Laraba yayin da gwamnatocin kasashen suke shirin sassauta dokar hana zirga-zirga kasuwannin hannayen jarin turai a yau sun danyi kasa da safiyar yau Laraba a daidai sa'ad da ake shiga zulumin yiwuwar sake tsanantar annobar coronavirus idan har gwamnatoci suka gaggauta buɗe al'amura wani alkali a Amurka ya dakatar da wata bukatar ma'aikatar shari'ar kasar na soke zargin aikata manyan laifuka da ake wa tsohon mashawarci kan cigaban da ake samu kan coronavirus kasashen Asiya na yankin Pacific za su fara duba yiwuwar barin mutane su yi tafiya daga wani yanki zuwa wani amma za su hana mutane zuwa yankin da ya fi tsanani hasashen wasu masana kenan
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Aisha Ma'az da ta karanto labarai da kuma Julie Lelis Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballa da na shirya na gabatar ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da fatan masu azumi za su sha ruwa lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare